sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na yau Litinin 16 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yakubu Makiri ne tare da Yusuf Aliyu Haradde ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin matakan da hukumomin jamhuriyar Kamaru ke dauka a yunkurin dakile cutar coronavirus a kasar. Matan nan da ake zaton tana dauke da coronavirus a jihar Enugu, Najeriya, an gano bata kamu da cutar ba. Za mu kuma duba yanda coronavirus ke shafan rayuwar mutane da kuma harkokin karatu a nan Amurka. Muna kuma dauke da rahoto akan kira da wasu kungiyoyi suka yi ga Majalisar Dokokin Najeriya ta yi dokar da za ta hana gwamnoni su sauke sarakuna. Amma dai yau ba za mu samu daman daukar wayanku ba saboda canje-canje da muka samu sakamakon matsalolin coronavirus a nan kasar. Amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sakamakon shawarwari da jami'an kiwon lafiya suka bayar da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a a wurare kamar kasar China, gwamnatocin kasashen duniya na daukar karin matakai na takaita taro da zirga-zirgar jama'a don dakile yaduwar cutar coronavirus. Ko a nan Amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau Litinin, sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan Amurka, Los Angeles da New York, sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma. Kana gidajen abinci kuwa kawai za su dinga kai abinci gidajen mutane ne ba tare da an haɗu a gidajen abincin ba. Kasar Nidalamma ta bi sawun sauran kasashe don ɗaukan irin wannan matakan, inda a jamhuriyar Chase da Australia suka umarci mutane da su zauna a gida. Ita ma kasar New Zealand ta shiga jerin kasashen duniya da suka hana taron jama'a da ya kai mutum 500 zuwa sama. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kokarin kwantar da hankalin jama'a a kasar bayan kantuna da dama sun kasance fa yau sakamakon siya kayan abinci da mutane suka yi don yin tanadin koda ta kwana saboda cutar coronavirus. Bayan ganawarsa da shugabannin manyan shaguna 30 na kayan abinci, shugaba Trump ya ce mutane ba su da buƙatar sayan kayan abinci da yawa, ya kamata su kwantar da hankalinsu. Donald Trump ya ƙara da cewar babu ƙarancin abinci a ƙasar, illa dai kawai mutane ne ke ninka abubuwan da suke saye sau uku ko sau biyar da abin da ba sa buƙata. Trump dai ya shiga ɗakin ganawa da manema labarai cikin bazata, inda kuma bai amsa tambayoyi ba. Duk a yau Litinin, kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun faɗi a zangon farko na fara hada-hadar tun bayan sanarwar da baitul malin Amurka ya fitar na rage yawan kuɗin ruwa a kasuwar hannayen jari a sanadiyar cutar coronavirus. Kamfanin Australia na S&P kuwa ya karya farashin shi ne, inda ya samu faduwa ta kusan kashi 10 cikin 100 kamun rufe kasuwar, a inda kasuwar Shanghai ta China da Kospi ta kasar Korea ta Kudu duk suka fadi warwas da kashi 3. Ita kuwa kasuwar Nikkei ta Japan ta fadi da kashi 2.5 a cikin lokacin da ake kasuwancin. Babbar kasuwar hannun jari ta Hong Kong, Hang Seng, ta fadi da kashi 4 cikin 100 a lokacin da kasuwar ta tashi. Faduwar hannayen jarin ta shafi kasashen Turai a safiyar yau, inda kasuwar FTSE ta Birtaniya da DAX ta Jamus suka fadi da kaso 7 cikin 100. Karuwar mutane da suka kamu da cutar coronavirus a Afirka ta Kudu ta sa shugaban kasar Cyril Ramaphosa sanar da tsauraran matakai don dakile yaduwar cutar. Cutar mai hana numfashi ta zama annoba ga duniya, wadda ta kama fiye da mutane 153,000 a faɗin duniya tun bayan bullarta a kasar China a ƙarshen shekara ta 2019. Tun bayan samun ɓarkewar cutar na farko a Afirka ta Kudu a ranar 5 ga watan Maris, cutar ta ƙara hauhawa har ta kai ga mutum 62, kuma hukumar lafiya ta duniya ta bayyana yaduwar cutar a kasar a matsayin yaduwar cikin gida. Shugaba Ramaphosa ya ce sun cimma matsaya akan ɗaukar ƙwararren matakan gaggawa don dakile yaduwar cutar don kare al'ummar ƙasar, kana da rage raɗaɗin cutar ga al'umma da kuma tattalin arziki. Shugaba Ramaphosa ya yi wannan jawabin ne ta kafar talabijin jiya Lahadi da daddare. ya kara da cewar mun ayyana daukan matakan gaggawa na ƙasa akan wannan cutar. Wannan kudirin zai taimaka muna samun dakile yaduwar wannan cutar a ƙasar.
Da Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, mahukunta a Jamhuriyar Kamaru sun tabbatar da mutum biyar sun kamu da cutar coronavirus da ta addabi duniya, kuma an tuni aka killace su domin a basu kulawa wadda ya dace. Wakilinmu Muhammad Awal Garba ya aiko mana da rahoto akan wannan batu da kuma irin matakan da hukumomin kasar ke dauka na yaki da cutar.
Ministan lafiyar kasar Jamhuriyar Kamaru Maluda Maloshi ya sanar a shafin sa na Twitter cewar annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruruwa a kasar Kamaru, inda ministan ya ce an kama cikon mutum na biyar wanda yake dauke da kwayar cutar, amma yanzu dai dukkaninsu an killace su ne a wani bangare domin kwararrun likitoci su ba su kulawa na musamman a asibitin Birnin Yawunde na tsawon makonni biyu. Jami'in hulɗa da jama'a Dr. Jibo na hukumar lafiya ya yi mini ƙarin haske kan irin matakan da suka ɗauka domin rufe kan yakoki da ba gidayen sauka da tashin jirgin sama na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Muhammad Awal, a sanin kowa ne a wannan magana in haka gaskiya ne, yanzu ma haka muna na a cikin shanin bincike. An samu wato wani an kama wannan cutar coronavirus a jikin shi. Ka san cewa gwamnati ta dauki tsaro, gwamnati ta dauki matakai tun airport idan ka iso, akwai injuna, akwai su abubuwan da aka saka wanda yake kama wannan cuta a jikin mutum.
Sannan kuma Alhaji Ahmadu ya ce agajin da kasar Korea ta ba wa kasar Kamaru na na'urori don cancance masu dauke da cutar ta COVID-19 sun fara aiki a tashoshin jirgin sama na birnin Yawunde da Duwala.
To eh, mun gani ministan lafiya da shi da gwamnan Duwala duk sun tafi airport sun sassaka waɗannan mashukan duk waɗannan ayyukan in sun saka su gaba ki daya. Mutanen kasan Koreyan su suka ba ma Kamaru wannan afaren in suka sassaka su saka birnin Yawunde da birnin Duwala. Mun gan su gaba ki daya da suka saka.
Babban likita mai kula da yaduwar cutar ta coronavirus a kasar Kamaru Dr. Kasim ya yi mana ƙarin bayani kan yadda cutar ta COVID-19 take tasiri a jikin al'umma.
An san daga China wannan abu ya fito, daga China ƙauyen da ya fito ma an yi ta mutuwa. Yanzu abin da ake tuna bai taɓa Afirka ba, gashi yanzu Najeriya an je, Morocco yanzu an so maji, Senegal an so maji. Saboda haka ba kiyaye ba, haka zai soma bazuwa har ya yaɗa duniya gabaki ɗaya. Virus shi ba abu ne wanda yake da wani ƙarfin mutuwa, ko Odi Jabel aka zuba mishi mutuwa yake yi. Shi sa rigakafi ya fi a tambayi magani, ya zamana cewa wanke hannu a kowane lokaci, ganshi-ganshi da hannu da ba wanke ba, shiga bayan gida a fito ba wanke hannu ba, a tafi ai taro a haɗu wannan na da mura ana ta atishawa. Duk wa'annan tuttarun banzan da ba zai ƙara mutane wani abin arziki ba gara a tsere yanzu.
Cutar ta coronavirus dai a yanzu haka ta zamto ruwan dare gama duniya, kasancewar manyan kasashen da suka ci gaba su ma suna gargame kan iyakokinsu. Haka zalika kasashen nahiyar Afirka su ma sun bi sun rufe kan iyakokin domin kar cutar ta yi tasiri a nahiyar ta Afirka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Hukumomi a jihar Enugu Najeriya sun ce matan nan da ake zaton ta kamu da coronavirus an gano ba ta dauke da wannan cutar. Ga dai Alfonso Sokore Igwe da ƙarin bayani.
Bayan zaman zulumi da aka yi na kusan tsawon wuni biyu a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya kan wata mata mai shekaru 70 da aka zata ta ɗebo cutar coronavirus daga Birtaniya, gwamnatin jihar Enugu yanzu ta ce sakamakon binciken da aka gudanar akan yanayin lafiyarta ya nuna cewa ba ta dauke da kwayar cutar. wata takardar da aka rarrabar wa manema labarai yau Litinin, wacce babban sakataren ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Dr. Ifani Agujobi ya rattaba hannu a kai, ta shaida cewa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Enugu na sanarwa al'umma cewa mun karbo sakamakon binciken da muka aikawa asibitin kwararru da ke garin Iruwa da cibiyar da ke kula da cututtuka masu yaduwa NCDC ta tabbatar, wanda ya nuna cewa wannan matar ba ta dauke da cutar coronavirus. Muna umurtan al'umma baki daya da kowa ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum da kuma bin ka'idojin kare lafiyarku. To, kowane hali ake ciki yanzu a jihar Enugu bisa wannan sakamako?
Papers come on, those people are still wanting to get sanitizers and...
Mr. Dukes Udukubu kenan na cewa kowana nan hankali kwance, sai dai har yanzu mutane suna kokarin samun ma'adinan tsaftace hannu da ababen rigakafi. Wasu kayayyaki ma farashin su ya haura saboda kowa na bukatar su, hatta waɗanda suke da isasshen kayayyakin. Yanzu dai komai lami lafiya, sai dai mutane ba su fito hidimar coci sosai ba jiya Lahadi kamar yadda aka saba. Mr. Dukes ya kara da shaida mana cewa al'umma na nan suna daukar matakan kare kansu daga kamuwa daga cutar, kasancewar an rage yawan musafiha da runguma da kuma amfani da ma'adinan tsaftace hannu musamman a bankuna. Haka ma wani malamin jami'a Mr. Kenneth Ngokoro ya bayyana.
Enugu is calm and cool. People are going about their normal business. There is no tension, there is no panic.
Yace komai lafiya a Enugu. Mutane suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Ba zaman ɗarɗar, ba fargaba. Mutane suna bin umarni daga ma'aikatan kiwon lafiya, musamman a fannin amfani da ma'adinan wanke hannu da ƙauracewa wurare da ke da jama'a. Alfonso Sokoriwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
To yanzu kuma ina tare da abokan aiki da Yusuf dai mun faru aiki tare. Kisa yanzu kuma
to ga ni na shigo ni ma.
Ta shigo. To ya kike ganin yanda wannan abin yake kaman da wasa ga yanan abu na
ana ma magana kaga kimanin makonni biyu da suka shige ana tunanin kasan nan dai da yake anan dai wurin aikin barin dauka murya Amurka.
Haka.
Tunda aka wannan batun cutar coronavirus din nan ta zama ta zahiri ta kuma shigo Amurka suka fara dauka matakan idan aka ce wannan cutar ta tsananta waɗannan matakai za a dauka na ganin cewa aikin nan ba a daina yin shi ba kuma ba tare da an sa ma'aikata cikin wani yanayi na hatsari an jefa su cikin hatsari ba aka rika matakai dai har ana mataki ɗaya mataki yau dai ga mu dai matakin da muke har an shiga mataki na uku da ma'aikata bisa ga umarnin da aka bayar kashi 80 bisa 100 na ma'aikatan cikin wannan gidan da suke shigowa an ce su yi aiki daga gida. To inda za a wayi gari wani a ce maka cewa za mu wayi gari aikin rediyon nan daga gida za mu yi shi ai za mu ce za a yi haka kuwa
ko ya da haka mawuyaci abu ne mutum ya yarda ma da hakan.
To yau dai mun samu kanmu a cikin wannan yanayi haka yake.
To dan san ko da yake a nan kasar ba mata kadai ke zuwa wurin sayan abinci ba har maza na zuwa amma dai har yau ne kun fi mu zuwa na san an sha gogurmaya wurin sayan kayan abinci saboda abin da ake fada.
To ana ma magana shekar ranar Juma'a da muka tashi nan muna hira da Murtala sai yake ce mun aishi ruwa unguwarsu sun je ya je neman ruwa gaba ɗaya bai samu ba saboda haka ruwan famfo suke sha. Sai nace mishi ai ko ni da naji labarin na ga dai an fara maganan cewa waɗansu manyan shaguna sun kayyade yawan
abu da ruwan da za su sayar.
Sai nace to bari ka gani sai naje na samu wani katamfaran wani wata da kuran a kurukuran da ake so ake wanda zai dauki kaya da yawa sai da na cika ta 12 ta dauka na dauki 12 kowanne kuma 40 to 40 so 12 to kana gidan da so
Malam Yusuf ya kai kuma kaga wannan al'amari.
To ai baka ga abin da make faruwa ba yanzu baba idan ka duba zaka ga cewar yan takarar jam'iyyar Democrat wanda suke neman shugaban kasar Amurka kaga yanzu ma suna so za su dauki wani mataki na yakin neman zaben su yanzu za su koma ne suna yin shi watan yan kallo ma ba za su zo ba za a dinga yin shi ne a hanyar talabijin ku kuna kallo a gida su kadai za su dinga ainihin
gaskiya saboda haramta shiga taruka. Na'am.
To kaga jiya din nan da a makon da ya shige an bada umarnin cewan duk taruwan duk tarukan da za a yi da ya wuce mutane 250 an hukuma ta hana shi. To amma je aka wayi gari yadda aka gan wannan cuta tana ƙara bazuwa kamar wutar daji, sai aka sa ajiya din na aka bada umarnin cewan saduwar mutane duk wani taron da za a yi wuce mutane 50 ko da na ibada ne kai kowane irin taro ne hukuma ta hana shi inda ya wuce mutane 50. To kagan wannan ya nuna kenan cewan muna yin wasa da shi, da ya zama kusa abuna a ce a masallaci kaga yanda ake sallah kowa yana kuma wasu mutane ba sun daina zuwa. A nan dai ran Lahadin da ta wuce din nan a nan Amurka zaka kirga yawan wuraren sujada da aka je duk sun mai da shi ta hanyar internet, da yake dama ana taruwa duk da haka kuma kana iya ganin su ta hanyar internet. To an mai da shi cewan duka kowa ya zauna a gida a yi shi kawai ta hanyar internet din nan.
To sai dai mu ce Allah ya sauke. Muryar babban editan sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu kenan kuka ji. Za mu ci gaba da shiri tare da Yusuf Aliyu Harande. To bari mu duba can birnin New York kuma inda hukumomi ke ci gaba da daukar matakan na hana tarukan jama'a, inda muka tattauna da Malam Muhammad Nasihu Abubakar Ali kuma malami ne a Jami'ar New York akan irin hali da ake ciki a can New York din. Ga tattaunawar da muka yi da shi.
To kamar yadda ka sani dai jiya da dare gwamnati mayor din mu Mayor de Blasio
magajin garin birnin New York
haka ne ya ba da umarni cewa duk makarantu public school duka a rufe, ba za a je makaranta ba har ƙarshen watan April. Kuma ya yi nuna cewa ma watakila ba za a koma makaranta ba har ƙarshen shekara. Usually kuma muna ƙare school year mu June 26.
Ake gama shekarar karatu.
Yanzu haka muna kula da muna duban kamar yanzu haka yara primary school, middle school, high school ba za su koma makaranta ba shekarshen har ma ƙarshen shekara. To ka san wannan lamarin ya yi ƙarfi ƙwarai.
To abin ya yi ƙarfi yanda ake tunani ne ko dai a wasu dai matakai ne kawai dai da ake ɗauka?
A matakai ne ai tsinkayen abin da ya faru daga yasurin shi China. Ko dai ke su kuma sun magance ƙwarai da gaske kamar yadda muka sani yanzu haka. Da kuma abin da ya kasance daga Italy. Ka gane? Italy su ba wurin ciwon cutar ya fito ba amma ka ga yadda ya musu. To abin da ya sa nan kuma kowane abin nan ya sunan shi birni kuma kowane state suke ɗaukar mataka kansu yadda za a yi su kare al'ummarsu kenan. To ba wai kamar an san kamar lalle ga wani abu zuwa ba ne, an san dai ga cutar yana amma yadda za a yi a kare mutane. Ai ko addinin mu ma kamar da ka sani a musulunce an ce garin da ka san kamar akwai wani
annoba
wannan gari kada ka tafi.
Na'am.
To wannan abin da suke yi kusan yanda ya kamata a yi kenan, ko ina ka duba ko a huskar addini ko a musulunci kai ko practical sense ma na hankalinka ma ya baka kamata ne kai da kanka kai wannan ka zauna gida kada ka fita.
To ya wannan yake zai shafi karatu dai gaba daya?
A batun da nake da kai zaka ka kira ni ba gida nake ba, gida nake ko fita ban yi ba, saboda jami'a da nake karantarwa a New York University tun satin da ya wuce, makon da ya wuce mun ka rufe, aka ba da umarni kowa ya zauna gida. Yanzu aka karantar wanda muke yi kan video muke yi karantar wanda zaka zauna kana ɗalibai wurin 15 ke zaune da su. Yanzu kowa zai kira, akwai wani app wani hada ake ce mai Zoom.
Na'am.
Shi muke amfani da shi yanzu, in kai kira wannan Zoom din nan sai kowa mai kira kan wannan Zoom. So kuna ganin juna a hakan zaka muke karantarwa.
Wato idan abubuwa ba su sauya ba kenan za ku rika karantarwa akan wannan manhajar Zoom din da ke nuna bidiyo kuna karantar da ɗaliba, haka za a yi har ƙarshen shekara din kenan?
Ina jin haka za a yi. Kamar yadda ka sani ai jami'a ko in ce maka tertiary institutions su sun riga ma kulle makarantunsu kamar yanzu haka. Elementary da primary ya kulle, musamman yawanci universities sun riga ma kullewa tun last week satin da ya wuce, wasu ma na jin sati biyu dake baya suka rufe. To don su na jin wannan abin sai ƙarshen shekara, da yanzu April kenan muka za mu je dinnan. Kuma ƙarshen shekara jami'a yawanci yana ƙarewa May, cikin watan May, tsaka da watan May. So ina jin ba za mu koma ba, ni dai nake ji kenan.
kuma da Malam Muhammad Nasihu Abubakar Ali kenan malami a jami'ar New York kenan Yamana wannan fashin bakin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugabannin kungiyoyi sun kalubalanci Majalisar Dokokin Najeriya da ta gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyara, inda za a hana wa gwamnoni da 'yan majalisun jihohi cire sarki mai daraja na ɗaya daga mukaminsa bisa laifin da bai takara karya ba. Wannan da ya biyo bayan cire tsohon sarkin Kano ne da Majalisar Dokokin Jihar Kano tare da amincewar gwamna ta yi a makon da ya gabata. Ga Madina Dauda daga birnin Abuja da ƙarin bayani.
A wata zantawa ta musamman da shugabannin suka yi da muryar Amurka a Abuja, sun yi la'akari da yawan maganganu da suka taso ne a game da cire tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, tare da nuna 'yar yatsa ga gwamnoni da ma 'yan siyasa akan cewa su ne suka wulakanta masarautun gargajiya tare da rage musu kima da ƙarfi a cikin al'ummansu. Shugaban ƙungiyar Save the Change Bashir Dan Musa ya yi wannan kira.
Shi cire sarki mai wuƙan yanka, kin san gwamna ke yin shi ta haɗin kan majalisar jiha. To abin da nake nuni cewa majalisar jihar nan da shi gwamnan nan a rage musu ƙarhin cire basaraken nan su kadai, a maido wani ƙarhin ga majalisar tarayya. Idan gwamna da majalisar jiha sun yarda cewa a cire sarki mai wuƙan yanka na ɗaya, to majalisar dattawa ita kuma ta yi kwankarin ta ce ito ta yarda, ko kuma ta ce ba ta yarda ba. Haka nake so shi ma tsarin cire gwamna ko mataimakin shi ba ko a bar shi a majalisar jiha kadai, a'a, a maido ƙarhin majalisar tarayya, su ma majalisar tarayya su kwankarin cewa a'a ya kamata a cire gwamna ko mataimakin gwamna.
Shi ma shugaban ƙungiyar haɓɓaka matasan Arewa maso gabas Abdulrahman Buba Kwacham ya nuna cewa cire sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya jawo wa Najeriya koma baya a bisa hujjoji kamar haka.
Cire mai martaba sarkin Kano abu ne wanda ba yanzu mutane za su fahimta ba. Hatsari ne ga Najeriya, kuma hatsari ne ga tattalin arzikin ƙasar Najeriya, kuma hatsari ne ga al'ummar duniya gaba ɗaya. Don wasu a koda yake wanda ya san ka shi yake rena ka, ina ji wataƙila an yi abun din akan wani manufa da kuma niyya mummuna. To amma na ji daɗi wa'adin da Allah iba masa ne, Allah ya dakatar ya kawo ƙarshe. Amma abun da ya fi damuna a raina, kuma ya fi damun duk wani mutum mai mutunci mai daraja wanda ya san menene Najeriya, Arewa shugabanninmu sun ba mu kunya. Ya tabbatar ba mu da shugabanni a Arewa, babu masu tsawatarwa a Arewa. Ndotaban da suke faɗa sun ndotaba ne a Arewa, ya zamanto suna ne babu ndotaku a cikin kowani bil adam a cikin Arewa.
Daya cikin 'ya'yan ƙungiyar Ado Ahmed Sumaila ya bayyana ra'ayinsa.
Wannan abin da gona ya yi ba mu ji daɗinsa ba, ko ba za mu taɓa jin daɗinsa ba, domin ya lalata karaktar masarautar Kano. Domin wannan ya nuna mana cewar masalauta ta zama ministry, duk gwamnan da ya zo canza zai kamar da ke canza kwamishinoninsa. To da haka abin da gwamna ya yi mu ba mu ji daɗinsa ba, domin masalautar ya lalata su, kuma 'ya'yan sarautar har yanzu san cewar gwamna ya yi musu illa ba. Ko da daɗi ba daɗi, gwara ɗan uwansu ya ci gaba da yi ya gama zamanin shi, Allah ya kawo wani a cikinsu. Ba za a kawo ɗan wani ba, 'ya'yan gidan ne za su yi.
Amma ga tsohon ministan harkokin matasa da wasanni Barista Solomon Dalu, yana ganin akwai gazawa daga wajen shugabannin Arewa.
Wannan abin ta tone asirin mutanen Arewa. Na ɗaya, ta nuna cewa mu mutane ne wanda ba ma yafewa juna. Na biyu, ta nuna cewa mutane ne wanda ba mu da hakuri. Na uku, ta nuna cewa mutane ne wanda ba halin da kasan take ciki shi ne damuwa mu ba. Amma idan an yi mana, to sai mun ga ƙarshen mutum. Ba a rike al'umma haka. Babu wani dan adam ko kwa bil adama wanda yake ba dan tara ba. To saboda haka gafara yafewa wannan muhimmin abu ne wanda yake cikin littattafai. Qur'ani ta shaida haka, littafin sarki Bible ta shaida haka.
A shekara 1930 ne turawan mulkin mallaka suka kirkiro fitar da sarakuna daga garuruwansu idan har an samu nasarar kwaɓe musu rawani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da gaida Madina Dauda, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
A ana nan ana duba yiwuwar shirya wata yar karamar gasa da za ta fitar da waɗanda za su lashe gasannin ƙwallon kafa na zakarun Turai da Europa na bana a zaman wani zabi na magance bashin tulin wasanni da aka dage su sakamakon annobar cutar coronavirus. Hukumar ƙwallon kafar Turai wato UEFA tana shirin gudanar da wani taro ta na'urar bidiyo tare da dukkan masu ruwa da tsaki a gobe Talata domin cimma matsaya akan lamarin. Wata majiya kusa da hukumar ta ce wajibi ne sai duk masu hannu a lamarin sun yi hakuri da wasu abubuwa domin a sami nasarar cimma daidaito. Su ma dai membobin kasashe 55 na kungiyar ta UEFA za su yi nasu taron domin yin tasu matsaya akan lamarin. Hukumar ƙwallon kasar Italiya ta yi kiran da a dage fafata gasar cin kofin nahiyar Turai ta bana domin ba da dama da lokaci na kammala kakar wasannin gasar Serie A da aka dage su sakamakon cutar ta coronavirus. Shugaban hukumar Gabriel Gravina ya ce za a gabatar da wannan bukata a babban taron hukumar ta UEFA da za a gudanar a gobe Talata. An jingine buga wasannin gasar ta Serie A a makon da ya gabata kasancewar kasar ta Italiya ce cutar coronavirus ta fi shafuwa a nahiyar ta Turai. A wani bangare kuma masu shirya gasar wasannin motsa jiki na Olympics na wannan shekara a Tokyo za su gudanar da taro na wayar tarho mai hoto a gobe Talata domin tattauna makomar gasar da kuma halin da ake ciki a annobar yaduwar cutar coronavirus. Babban kwamitin Olympics na kasa da kasa zai tattauna da hukumomin wasanni na kasashe wanda shine taron hukumar zartarwa na kwamitin na biyu a cikin makonni biyu da suka gabata. A ranar Asabar, Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya ce za a ci gaba da shirin gudanar da gasar kamar yadda aka tsara daga ranar 24 ga watan Yuli zuwa 9 ga watan Agusta. To sai dai yaduwar cutar ta coronavirus da ke kara uzura a fadin duniya ta yi sanadiyar jingine wasanni da dama a daidai lokacin da hukumomi ke daukar matakan rage cuɗanyar jama'a domin hana kara yaduwar cutar. Kungiyar ƙwallon kafar Liverpool ta Ingila ce ke kan gaba da zubin 'yan wasa mafi tsada a kasuwar cefanen 'yan wasa daga manyan gasannin nahiyar Turai biyar a cewar rahoton binciken hukumar sanya ido a lamuran ƙwallon kafa. Liverpool din tana da 'yan wasan da aka kiyasta farashin su akan kuɗi fan biliyan 1 da miliyan 270 inda ta haye saman takwarorin ta kamar Manchester City da ke ta biyu da farashin 'yan wasan ta fan biliyan 1 da miliyan 240. Chelsea da ta yi fama da hukuncin haramta mata sayan 'yan wasa na wani lokaci ta ba da mamakin kasancewa ta biyar a jerin da farashin 'yan wasan ta fan miliyan 917 to amma hukumar ta ce kungiyar a karkashin Frank Lampard ta yi kokari sosai wajen inganta kwazon 'yan wasa musamman ta da matasan 'yan wasa. Manchester United da Tottenham na cikin kungiyoyi 10 na saman jadawalin yayin da Paderborn da ke fafata gasar Bundesliga ta kasar Jamus take ta karshe a jadawalin da farashin 'yan wasan ta akan fan miliyan 33.7. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk sanyin na kuna tare ne dai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 4 ne da minti 58 na rana a nan Washington. Ga Yusuf ya dawo da labarai a takaice.
Da kuma alfanu da aka gani na takaita taron jama'a a wurare kamar kasar China, gwamnatocin kasashen duniya na daukar ƙarin matakai na takaita taro da zirga-zirgar jama'a don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ko a nan Amurka an rufe mafi akasarin makarantu a yau Litinin, sannan birane biyu mafi yawan jama'a a nan Amurka, Los Angeles da New York, sun sanar da hana taron jama'a a gidajen kallo na silma. Duk a yau Litinin kasuwar hannayen jarin kasashen Asiya sun fadi a zangon farko na fara hada-hadar tun bayan sanarwar da baitul malin Amurka ya fitar na rage yawan kudin ruwa a kasuwar hannayen jari a sanadiyar cutar coronavirus. Kamfanin Australia na S&P kuwa ya karya farashin shi ne inda ya samu faduwa ta kusan kashi 10 cikin 100 kamun rufe kasuwar. A inda kasuwar Shanghai ta China da Kospi ta kasar Korea ta Kudu duk suka fadi warwas da kashi 3.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro baki daya abin da zamu iya kawo muku kenan a shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen mu. Sai dai kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar mu ta adireshin mu wato hausa.service@voanews.com ko kuma ta wayar mu a kan lambar mu 1-202-205-9945. Yanzu a madadin shi Yusuf Aliyu Harange da sauran ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Julie Gresham wacce ta shirya ta bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na wannan dare Brandon Clyde wato Franklin kenan da ya shirya ko kuma ya taimaka mana muka gabatar da wannan shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku. Assalamu alaikum.